Kungiyar ta kare haƙƙin musulmai wato MURIC ta zargi shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da nuna fifiko da bangaranci yayin raba mukamin gwamnati. Babban daraktan kungiyar Farfesa Isiaq Akintola ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da kungiyar ta fitar, inda yake bayyana cewa a dukkanin mukamin mulki da shugaba Tinubu ya bayar, zuwa yanzu dai an yi su ne ba bisa ka'ida ba, domin akwai nuna fifiko da bangaranci. Farfesa Akintola ya ce cikin mukamin mulki da suka shafi bangaren tattalin arziki, shugaba Tinubu ya bada su ne ga yankin Yarbawa kuma Kiristoci. Na baya-bayan nan dai su ne wanda aka nada Dr. Michael Kadosu a matsayin mukaddashin babban bankin Najeriya CBN. A hirarsa da muryar Amurka, Hassan Sani Indabawa, wanda shi ne shugaban kungiyar ta MURIC Reshen Jihar Kano, ya ce sun fitar da wannan sanarwa ne domin su jawo hankalin shugaba Tinubu hadarin illan yin haka.
So, wannan da muka ga abubuwa ana tafiyar da makamai, musamman muka ga duk wasu makamai masu muhimmanci abin da ya shafi tattalin arziki, musamman an ɗauki Kiristoci kuma sannan yarensa, sai muke ganin bai dace ba gara tun yanzu mun kan da garki mu ba shi shawara kuma mu nuna masa hadarin yin hakan. Ai, Hajiya, ga duka mai lura da al'amuran raba mutane a Najeriya zai gane babu daidaito, musamman yanzu a manya-manyan makamai da aka fara fitowa guda takwas wanda suka shafi harkokin tsaron ƙasar nan. Guda biyar dukkanin su Kiristoci aka ɗauka aka ba ina bai fito a nan wurin. To, kin ga wannan tun da shi shugaba Tinubu ɗan uwanmu ne musulmi, shi ne muke nuna masa ya dawo kan hanya.
Muryar Amurka ta tuntuɓi mai magana da yawun shugaba Tinubu, Abdulaziz Abdulaziz, bisa wannan zargi da kungiyar kare haƙƙin musulmai ta yi, inda ya shaida cewa hanzari ne irin wannan kungiyoyi suke yi.
Ina ganin akwai hanzari a tare da mutane. Na farko, gwamnatin nan har yanzu ko wata hudu ba ta yi ba, kuma mukamin gwamnati har yanzu a cikin kashi 100 ba na jin an yi kashi 20 ko kuma 30. To, har yanzu akwai tafiya mai nisa a gwamnatin nan. Bai kamata a ce daga mukamin da aka yi zuwa yanzu ko kuma daga ɗan watannin da aka yi a cikin shekara hudu a ce za a yanke hukunci cewa ko gwamnati ta fifita wani bangare ko wata wani bangare adalci ba.
Shin ko yaya masana ke ganin irin wannan zarge-zarge da ke kunno kai tun kafin a je ko ina? Dr. Faruk Bibi Faruk, manazarci ne kan lamuran siyasa da ke Jami'ar Abuja, ya ce wannan rabon mukamai da Tinubu yake yi yana biya wa kura aniyarta ne.
Idan ma mutum ya nutsi ya kalla zai ga cewa waɗanda suka rantse akan sai Tinubu ya yi shugaban ƙasa 'yan arewa sun yi don su samu mukamai na kansu ne, kuma shi Tinubu ya ba su. Wataƙila waɗanda ake ɗebowa yanzu daga kudu ake ba wa mukamai, sakamakon wasu da suka rantse daga kudu ne, amma su ba don su karɓi mukaman a kansu ba, don su ba waɗanda suke ginawa 'yan kudu, kuma su ma Tinubu yana biya musu buƙatunsu yanzu. Saboda an ka kalla sai ka ga yaransa ne da yake ginawa tun da kuma waɗanda wataƙila aka kawo masa daga wannan ɓangaren da ake son a gina. Sakamu tsarinmu na arewa, in an ji ayin fafutuka mai girman sarki shi yake cinyewa, su kuma a cikinsu wataƙila suna da tsarin da in an yi fafutuka za su gina wani ƙasa.
Irin wannan zarge-zarge ba sabon abu bane a siyasar ƙasar, domin ko da gwamnatin da ta gabata ma ta sha irin wannan zargi da suka. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.